Yanda 'ya'yan kungiyar kwadago a Najeriya suka yi tawaki da tattaki zuwa majalisar tarayyar kasar kenan. Masu ruwa da tsaki da suka hada da kungiyoyin malaman jami'o'i, gamayyan kungiyoyin arewacin Najeriya da dai sauransu sun jaddada muhimmancin gwamnati ta biya bukatun malaman ko ba don komai ba don kawar da matsalolin da ka iya zuwa ya dawo wa kasar. Shugaban kwamitin amintattu na gamayyan kungiyoyin arewa Alhaji Nastura Ashish Sharif dake zama ɗaya daga cikin jigajigan da suka shiga gaba a wannan zanga-zanga ta lumana yace akwai halamu gwamnati ba ta da gaskiya cikin wannan al'amari, la'akari da yanda ta buƙaci malaman da su kawo tsarin biyan su albashi kuma suka mika mata, kuma har yanzu abin na sama na ƙasa.
Tunda kuka ce da mutanen nan su kawo tsarin yanda za a dinga biyan su albashi nan, suka je suka kawo muku, kuka ce tsarin nan yayi kyau a kaso 100, yayi kyau kaso 75, kuka ce za ku taro malaman jami'a su duba, vice chancellor su duba da register su, kuka tara su, su kuma suka ce ma abin nan yayi kyau, tsarin ya kai 92 zuwa 90. To me ake jira ba su hannu akan wannan al'amarin ba? Kaga kuskure daga bangaren gwamnati yake. Ya kamata gwamnati ta mutunta ilimi, ta maida ilimi cewa wani abu mai muhimmanci. Amma tsarin nan yanda ake daukar sa, zamu waye gari ƴaƴan mu sun kasa zuwa makaranta. A ce a ƙasar nan sai dai yaro ya je makarantar kuɗi ta jami'a ko polytechnic. Wannan zalunci ne a ƙasar nan.
Kima Comrade Nuruddin Yusuf, mamba a kungiyar malaman jami'o'i wato SANU, rashin jihar Abuja, ya faɗi cewa
duka kungiyoyi da suke nan duk kowa ba saboda ba wanda ya je a irin ne abin da yake a wannan. Yara mu yanzu dalibai suna gida yanzu kusan wata hudu, sama da wata hudu, kuma wannan ga alama gwamnati ta shirya ta rawar wani alama rin ba. Dole ba wannan kowanne ɗan Najeriya ma dai ko wannan ba abin alfahari ba, kuma wannan abin bakin ciki ne. A ce jami'o'i yanzu suna rufe yara ba su a karatu, an bar su a gida aka ne kawai.
Shugaban kungiyar ma'aikatan sufurin jiragen sama a Najeriya Kabir Yaya Gusau ya ce idan har gwamnati ba ta ɗauki matakin gaggawa wajen shawo kan wannan matsala ba, to sauran ma'aikatu da kungiyoyi za su ɗauki matakin shiga yajin aiki na gama gari.
Gashi ana maganar banditry, to kuma yaro yana zaune gida ba aiki komi, shi ke sa ɗan abu kaɗai zai ji hankalin shi. To sama ka kai ya kamata a koma gari, sama ka dubuna tsare idan aka zo ya kasance aka ce dole za a shiga, muka ɗan ba da lokaci abu mai horo ake yaji aiki nisa da namu jeni. Amma muna tsare kuma muna roko Allah ya sa shugaban ƙasa zai saurara kan abari abai kai wannan matsayi, ko ba na tsare shugaban ƙasa Buhari zai bari abai kai wannan matsayi. Muna tsare insha Allah tun da mun zo zashi assembly mu kawo ƙara, muna tsare nashi assembly muna yin kilo su duka ai ya kai ta shi da kowa ya riga sa abu na kike abubuwa ne.
To sai dai shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa Comrade Ayuba Waba ya ce ya zuwa yanzu dai sakon su ya isa ga dukkan waɗanda suka cancanta su ji.
Ina ganin sakon da muka kawo nan majalisa, wakilan mu na ƙasa, ina ganin sakon mu kowa ya ji shi ba tare da rashin fahimta ba. Abinda muke bukata yanzu shine ayi aikin gaggawa domin a bude wayannan makarantun mu, yaran mu su koma makaranta, kuma a ga cewa wannan abu ne wanda ya kamata a bashi muhimmanci, a bashi fifiko. Wata biyar yara suna gida, babu dalili mai kwakwara da zamu iya cewa shine dalilin da yasa yaran nan suna makaranta.
Idan ana iya tunawa, tun cikin watan Fabrairun shekarar 2022 da muke ciki ne, kungiyar ASU ta shiga yajin aikin gargadi da ya rikide zuwa wannan lokaci domin neman gwamnatin kasar ta biya mata bukatunta. Kafin daga bisani kungiyar malaman jami'o'i ta SANU, NAD da NASU suka shiga suma. Abin jira a gani shine tasirin wannan zanga-zangar ta gama gari da kungiyar ta yi don marawa baya ga kungiyar malaman jami'o'i ta ASU a kasar. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.